الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 25 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 8 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabut tauhidin lahi dhabi huwa haqqul lahi ala al-abid na shaykhul islam muhammad ibnu abdul wahhab at-tamimi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata to hanyoyin tawassuli sanannu ne kamar yanda nasi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka bayyana mana hanyar da ake yin tawassuli da ita idan aka ce at-tawassul shine a Hausa ake kira kama kafa ko kace fadanci kenan kamar yanda a shar'ance malamai suka arrafa shi idan aka ce at-tawassul wato ma'anarsa shine wato ma'anar at-tawassul a shar'ance kamar yanda malamai suke cewa shine shine at-tawassul ila ridwanillahi wal janna bi fi'li ma shara'ahu wa tarki ma nahaa at-tawassul ila ridwanillahi wal janna kokarin saduwa zuwa samun yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da shiga aljanna bi fi'li ma shara'ahu wa tarki ma nahaa ta hanyar aikata duk abinda Allah ya shar'anta ma bayinsa da kuma barin abinda Allah ya hane su an gane ko mutum yayi kokarin yaya zai sadu da samun yarda ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yaya zai ya samu shiga aljanna to wannan ko ya takaita ta hanyar aikata abinda Allah ya shar'anta da barin duk abinda Allah ya yi hani ya tsawatar shine ma'anar at-tawassul a shar'anci dalilin da yake tabbatar da shar'ancin tawassuli shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai ku tsare dokokin ubangijinku abin da ya ce ku yi ku aikata gurgudan ikon abin da ya ce ku daina ku daina wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusaci zuwa ga ubangijinku abinda ake nihi da alwasila anan shine alqurba ila Allah azza wa jalla neman kusaci zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ake nihi da wasila ba ka kawo wani bawa ka sanya tsakaninka da Allah cewa sai ka biyo ta kansa sanya bawa tsakanin wato sanya wani tsakanin bawa da Ubangiji wannan shirka ne illa ta hanya daya daya ta hanyar koyon ibada dole manzannin Allah subhanahu wa ta'ala su ne tsani tsakaninmu da Ubangiji ta hanyar koyon ibada amma duk abin da ya same mu na bukatu na duniya ko na lahira to haramun ne mutum ya kawo wani bawa ya sanya tsakanin shi da Ubangiji cewa sai ka bi ta kanshi shi zai fada ma Allah bukatarka yin haka shirka ne kamar yadda Allah ya tabbatar mana da haka shine shirkar mutanen farko irin su Abu Jahal ga irin su Abu Lahab da sauran kafirai sanya tsani tsakanin su da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wasu sun biyo ta kansu za su roƙi Ubangiji to shine an suke daukan wasila wai cewa ka kawo wani ka sanya tsakaninka da Allah cewa ai kai baka isa baka kusanci Ubangiji dole sai ka biyo ta kan wani kamar yanda suke wani kiyasi wanda a karkashin kiyasin akwai tauye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ai misali wai a matsayinka na talaka yanzu yau ka iya zauwa kai tsaye ka ce gubernar kake so ka gani ko shugaban ƙasa ai dole sai ka biyo ta kan secretary din shi an nema ma hanyar da zaka kusance shi to wai haka wai a matsayinka na bawa ba zaka kusanci Ubangiji sai ka biyo ta kan hanyar wasu bayi na shi wasu ne suke da kusaci da Ubangiji suke da fada dole sai ka biyo ta kansu shine suka kirkira wani hadisi na ƙarya wanda ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ce suke cewa man lam yakullahu shaykhun fa shaykhuhu shaytan duk wanda baya da wani shehi wanda zai ringa biyowa ta kai shi wai sanan ya isa zuwa ga Ubangiji to shaytani shine shehi shi shine ai kuna jin kissar wani malami daga cikin malaman Niger wanda yake badawa ta wani malami daga cikin magabata wai dan Nasiru ni Italiya wai suna tafiya wai a cikin teku wai shi malamin nashi yace masa ni in nace Allah kai kuma ringa kama sunana suka haute ku suna tafiya an yi tsakiyar teku shedani sai yazo ya raya masa yace ai zaka ringa kama sunan shi kai ma ka kama sunan Allah wai da ya kama sunan Allah kai zai sai ya nutse cikin teku malamin yayi waiwaya yaga zai nutse ya kamo shi sai yake cewa da yake aka saukai yake tambayar shi me faru yace a kaji kaji wai yace masa ai baka isa ba wai wannan kissa da ya kaga wai ba yanda za a yi mutum ya roki Allah sai ya biyo ta kan wani to haka mushrikan farko Lat da Uzza da Al-Uzza da Al-Manat da sauran gumakansu sun tabbata ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa jinyo amfani ba sa ije tsanani ko yayi sun sanya su a matsayin tsani ne tsakaninsu da Ubangiji wayan suna da bukata wajen Ubangiji su biyo ta kan gumakansu kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa mana wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa wadanda suka riki wasu masumiya ba Allah ba suna bauta musu idan an ce musu me yasa kuke bauta musu kun tabbata da cewa ba sa halitta ba sa kashewa ba sa rayawa sai su ce ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai mu ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu zuwa ga Ubangiji mu kusantarwa idan muna da wata bukata sai mu biyo ta kansu su za su fada ma Allah haka can yake cewa wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'indallah idan an ce musu me yasa kuke bauta ma waɗannan gumaka kun tabbatar da cewa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa kashewa ba sa rayawa sai su ce wannan muna bauta musu domin matsayinsu masu ceton mu ne abun Allah mun sanya su tsani ne tsakaninmu da Allah su za su cece mu abunsa su nema mana alhurma ya biya mana bukatu dan haka duk wanda ya sa wani bawa tsakanin shi da Allah cewa sai ya biyo ta kanshi shi zai fada ma Allah bukatar shi kai tsaye ya kafirta dan haka alwasila anan abinda ake nihi shine neman kusaci zuwa ga Ubangiji shi ko yana kasancewa ne ta hanyar ayyuka waɗanda suke na ƙwarai shine yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila ya ku mu'minai ku ji tsoron Ubangijinku ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijinku to dan haka shi tawassuli a shar'ance hanyoyi ne guda uku wanda nasi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar. Hanya ta farko shine yin tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar suna daga cikin sunayensa waɗanda suka kai matuƙa suka kai gaya a wajen kyawu ko wata sifa daga cikin sifofinsa madaukaka. Ka ɗau wani suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka kama kafa da wannan suna domin neman biyan buƙatarka a gun Ubangijinka. Misali arziki kake nema sai ka ɗau sunan Allah Ar-Razzaq, ka dinga kiran shi da wannan suna, ya Razzaqu arzuquni, ya Razzaqu arzuquni, yani matukar azurtawa arzuquni ka azurta ni. An gane ku? Zaka iya karawa ya Razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba, ya Razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba, yani matukar azurtawa ka azurta ni da dukiya ta halak. Misali lafiya kake nema sai ka dan sunan Allah Ash-Shafi, ya Shafi ashfini, ya Shafi ashfini, ya mai warkaswa ka warkar da ni. Kamar yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'arsa da yake ma mara lafiya ne yake cewa azhibil ba'as rabban nas washfi anta Ash-Shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yugadiru saqama. Kaga anan yayi tawassuli da sunan Allah Ash-Shafi. Misali wadata kake nema sai ka dau sunan Allah Al-Ghani, ya Ghaniyyu aghnini, ya Ghaniyyu aghnini, ya Ghaniyyu aghnini, ko ka kara ya Ghaniyyu aghnini bi halalika an harami, ya Ghaniyyu aghnini bi halalika an harami. Misali wata daukaka kake nema sai ka dau sunan Allah Al-Aziz, ilimi kake nema sai ka dau sunan Allah Al-Alim, karanga kiran shi ya alimu allimni ilman nafi'a, ya alimu allimni ilman nafi'a. Kyautar da kake so sai ka dau sunan Allah Al-Wahhab. To haka duk wata buƙatar ka sai ka diba daga cikin sunayen Allah wanda ya dace da buƙatar ka sai ka dau wannan suna kai tawassuli da shi ka kirayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Gafara kake nema sai ka dau sunan Allah Al-Ghaffar ko Al-Ghafur ko Ar-Rahman ko Ar-Rahim. Mulki kake nema sai ka dau sunan Allah Al-Malik. To dan haka kenan ko ka dau sifa daga cikin sifofinsa, sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya su mushtaqqa ne. A kowane suna zaka iya tsago masa sifa. Yanzu idan muka dau sunan shi Ar-Rahman da Ar-Rahim, wace sifa zamu iya tsago masa? Shine Ar-Rahma. Zaka iya cewa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in an tarhamani, ya Allah ina roƙonka da rahmarka wadda ta yalwaci komai, ya Allah ka ji kaina. Kaga anan kayi tawassuli da sunan shi amma da sifar shi Ar-Rahma. Yanzu misali a cikin al'adin mizine zamu fitar masa na sifa shine al-ilm. Ubangiji ta'ala ya siffanta da sifa ta ilimi, masani ne. To sai ka ce Allahumma inni as'aluka bi ilmika an tu'allimani ilman nafi'a. Kaga anan da kai tawassuli, kai tawassuli da sifarsa wato al-ilm. To wannan hanya ta farko kenan. Dalilin da yake tabbatar da wannan hanya shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Naga Allah subhanahu wa ta'ala sunaye waɗanda suka kai matuƙa suka kai gaya a wajen kyawu ku roke shi da su. Haka yace kuma qulillahu awilur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Qulillahu ce da su ku ce ya Allahu, awilur rahman ku ku ce ya Rahman. Ayyan mata duku kowanne kuka kiraya kusan da cewa Allah ne kuka kiraya, falahul asma'ul husna, yana da sunaye waɗanda suke sun kai matuƙa a wajen kyawu. Dan haka zaka koma, in ka koma cikin addu'o'i na annabawa da manzanni galibi sukan yi tawassuli da sunan Allah Ar-Rabb. sukan yi tawassuli da sunan Allah Ar-Rabb kamar yanda Allah ya hakaito mana addu'a ta Annabi Ibrahim da danshi Isma'il Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan haka galibin annabawa addu'o'insu sukan dau sunan Allah Ar-Rabb da shi suke tawassuli. Sannan hanya ta biyu shine yin tawassuli zuwa ga Allah wato da aiki daga cikin ayyuka na gari. Aikin da ka san ka aikata tsakaninka da Ubangijinka da kyakkyawar niyya aiki na gari. To zaka iya kama kafa da wannan aiki ka roki Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin neman biyan bukatarka. Yana daga cikin aiki na gari alayi na farko kyautata imani da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da gaskata manzansa da yi masa da'a. Kace ya Allah ina roƙonka dan imanin da nayi da kai dan imanin da nayi da manzanka ya Allah ka biya min bukatata. Kace Allahumma inni as'aluka bi imani bika wa bi imani bi rasulika anta kafiya li hajati ya Allah ina roƙonka dan imanin da nayi da kai dan imanin da nayi da manzanka ya Allah ka biya min bukatata. Kaga nan da kai tawassuli ne da aiki na gari shine imani da Allah da imani da manzansa. Ko kuma kana da wani aiki da ka aikata tsakaninka da Allah, misali kai wata da'a ga mahaifa ko ka sadar da zumunta ko ka kyautata makwabtaka ko kai wata sallah ta nafila ko kai wani azumi na nafila misali ko kai wata sadaka, to anan sai ka kama kafa da wannan aiki ka ce ya Allah ina roƙonka domin wannan sadar da zumunta da nayi ya Allah ka biya min bukatata. Anan da mika kama kafa ka kama kafa da wani aiki daga cikin ayyuka na gari domin sadar da zumunta ibada ce. An gane ku? Dalilin da yake tabbatar da haka ayoyi ne sun wuce a lissafa, na daga cikin su fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala shine da yace qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lil ladina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad alladhina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban nar as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Ashahid ta alladhina yaquluna sune wadanda suke fada rabbana ya ubangijinmu innana amanna lalle mu wato mun gaskata ka mun gaskata manzanninka faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ya Allah ka kare mu game da azaba ta wuta. Yanzu anan kafin su roki gafara ta zunubansu su nemi kariya game da azabar Allah da ne suka kama kafa, farko sun yi tawassuli da sunan Allah Ar-Rabb suka ce rabbana. Abu na biyu da suka yi tawassuli da shi imanin da suka yi da shi ta suka yi rabbana innana amanna ya ubangijinmu lalle mu mun yi imani da kai mun yi imani da manzanninka. Sai suka ce faghfir lana dhunubana ya Allah gafarta mana zunubanmu wa qina azaban nar ka kare mu game da azabar wuta. Haka fadar Allah Subhanahu wa Ta'ala a cikin suratu Ali Imran, rabbana amanna bima anzalta wattaba'anar rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Rabbana amanna bima anzalta ya ubangijin lalle mu mun yi imani game da abin da ka saukar na littattafai. Wattaba'anar rasula manzan da ka turo mana mun bi shi mun yadda da shi mun amince. Faktubna ma'a ash-shahidin ya Allah ka rubuta sunayenmu ka tabbatar da mu tare da masu shaidawa da kadaitarka. Menene bukatar su anan faktuna ma ash-shahidi shine abin da suke roko Allah ya tabbatar da su tare da bayi masu shaidawa da kadaitar shi. Amma kafin su yi wannan roko da suka kama kafa sun kama kafa da sunan Allah Ar-Rabb kuma sun kama kafa da imanin da suka yi da abin da ya saukar na littattafai rabbana amanna bima anzalta wanta ba anar rasula da biyayyar su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka can cikin suratu Ali Imran hannu in ka gangara fadar Allah subhanahu wataala, rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Anan ca suka yi rabbana innana sami'na munadiya, ya Allah lalle mu mun ji wani mai kira yunadi lil imani, yana kira domin yin imani da kai. Fa amanna, sai muka yi imani. Sai suka ce rabbana faghfir lana dhunubana, ya ubangiji mu ka gafarta mana dhunubanmu, wa kaffir anna sayyi'atina, ka kankare mana miyagun ayyukanmu, wa tawaffana ma'al abrar, ka karbi rayuwanmu tare da bayi waɗanda suke nagari. Kaga anan sun yi tawassuli ne da imanin da suka yi da ubangiji subhanahu wataala, domin ca suka yi innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, sannan suka roki abin da suke bukata, rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. To dan haka wannan ita ce hanya ta biyu, kayi tawassuli da wani aiki daga cikin ayyuka na gari domin neman biyan bukatar ka abun ubangiji subhanahu wataala. Misali wata bukata ce kake da ita, sai ka yanka dabba kai sadaka. Idan ka yanka wannan dabba kai sadaka, sai ka daga hannu kai addu'a, ya Allah domin wannan yanka da nayi, ya Allah ina roƙonka ka biya min bukatata. Wannan yanka da kai shine tawassulin da ka kama kafa da shi domin samun karbuwar addu'arka. Don haka anan zaka gane kuskure na wasu daga cikin jama'a, kuma ba komai ya kai su illa jahiltar haka. Wai sai mutum ya gama addu'a sannan zai yi yanka, wannan kariya ne bayan bugu. Kafin ka daga hannu kai addu'a, kake yanka ka kama kafa da wannan yanka da kai domin Allah ya biya ma bukatarka, kuma bai keɓanta ba da yanka. Duk wani aiki na ibada zaka iya yin tawassuli da shi. Addu'a ce zaka yi, sai ka tashi kai nafila raka'a biyu. In kai nafila raka'a biyu, wannan tawassuli ne kai da wannan nafila raka'a biyu, sannan sai ka daga hannu ka roki ubangijinka da duk abin da yake kama da haka. Dalilin da yake tabbatar da wannan nau'i na biyu shine hadisin mutane uku waɗanda suna cikin tafiya dare, suka nemi mafaka domin su kwanta su yi bacci. A wata riwaya girgije ya haɗu, sai suka nemi mafaka, sai suka ga wani kogon dutse, sai suka shige. Suna shigewa, sai wani katon dutse ya faɗo, sai ya toshe kofar kogon. A lokacin nan suka ga hallaka ido da ido, junansu sai ya faɗa ga juna, kusan da cewa ba abin da zai tsiratar da ku daga cikin wannan kangi face sai kun kama kafa da ayyukanku na gari, ku roki ubangijinku. Na farko ya tashi ya ce, ya Allah ina da mahaifa waɗanda suke dattawa, karfinsu ya ƙare, ni nake ciyar da su, nake shayar da su. Idan na tafi kiwo na dawo, nakan taso madara na ba su. Wani lokaci neman ciyawa ya yi nisa da ni, ban dawo ba sai da dare ya yi. Na taso madara in ba su kamar yadda na saba, sai na same su sun yi bacci. Ya ce sai na riƙe gidauniyar, ina jiran falkawarsu domin na ba su su sha. Ya ce ‘ya’yana suna birgima, suna kuka saboda tsabar yunwa. Ya ce ni kuwa ina kyamar na gabatar da shayar da ‘ya’yana ko matata ko bayina a kan shayar da mahaifana. Ya ce ina riƙe da wannan gidauniya, wato bangushe ba, sai da alfijir ya keto suka farka, na ba su suka sha, sannan na ba ‘ya’yana. Ya ce ya Allah wannan da'a in har na yi ta saboda kai, ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki. Maza Allah ya ce dutse sai ya ɗan janye, sai dai ba za su iya wucewa ba. Na biyu ya tashi ya ce, ya ubangijina, ya ce akwai ɗiyar wani annina a matan duniya gaba ɗaya, ba matar da nake so sama da ita. Nayi ta tabbatar min da kanta ne, abinda na ga dama da ita na shashanci taki, har aka kai lokacin da wata shekara daga cikin shekaru na fari ya samu jama'a, ta fada cikin tsanani, cikin kunci, cikin yunwa. Ta zo ta nemi cewa in taimaka mata, na ce ba zan taimaka miki ba, sai da sharadi. Menene sharadin? Ya ce shi ne ki tabbatar min da kanki ne abinda na ga dama da ke. Bayan da za ta yi, ta ba da kai, ya ɗauki dinari 120 ya bata. a lokacin da ya tsugunna tsakanin ƙafafuwanta zai kusance ta, sai ta ce ya wane ka ji tsoron Allah, kar ka bude rufi sai da haƙƙinsa. Ya ce tsoron Allah ya kama ni na tashi na barta. Ya ce ya Allah, wannan kame kai nawa, kame kai da nayi game da aikin sabo, in har nayi saboda kai, ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ci. Maza Allah ya ce dutse sai ya koma janyewa, sai dai ba za su iya wucewa ba. Na uku ya tashi ya ce ya Allah, wani lokaci na ɗauki leburori aiki sun gama aiki, kowa na biya shi haƙƙinsa, sai mutum ɗaya ya rena haƙƙinsa, ya ƙi karɓa ya tafi ya bar mu. Wannan haƙƙi nashi na ringa tattala shi, sai da na kai na cika dawa da shanu da raƙuma da tumakai da awakai da bayi. Wani lokaci ya zo sai yake cewa wane ko ka gane ni, na ce masa sai ka faɗa. Ya ce ni ne ɗaya daga cikin wasu ma'aikata wanda ka ɗauka wani lokaci suka gama aiki, kowa ya karɓi haƙƙinsa, ni ban karɓi nawa ba, don haka yau na zo haƙƙina nake buƙata. Ya ce kai ne, ya ce ƙwarai. Ya ce to ai duk wannan abin da kake gani na dukiya haƙƙinka ne. Sai ya ce awa na kar kai izgiri da ni. Ya ce wallahi ba na izgiri da kai, dukkan wannan dukiya da ka gani gaba ɗaya taka ce. A lokacin nan ya kore waɗannan shanu da raƙuman da tumakai da awakai da bayin gaba ɗaya, ya ce daidai da 'yar akuya ɗaya bai bari ba. Ya ce ya Allah, wannan riƙon amana in har na yi saboda kai, ya Allah ka yaye mana kuncin da muke ciki. Maza Allah ya ce kai tsaye dutse sai ya yi. To waɗannan uku hadisi ne mustafakun alaihi, don yi suka yi tawassuli, sun yi tawassuli ne da aiki na gani. Na farko ya yi tawassuli da ɗa'a ga mahaifa, na biyu ya yi tawassuli da kame kai game da aiki na saƙo, na uku ya yi tawassuli game da rukun amana. Sannan hanya ta uku shi ne yin tawassuli da addu'ar mutumin ƙwarai, wanda yake rayayye, wanda yake da iko kuma akan yi maka addu'a. Misali salihin bawa, salaha ku nagarta ana gane ta wajen bin Alƙur'ani da Sunna, don mutumin da aka tabbatar da salihin bawa ne, to wannan ba laifi, kana iya tawassuli da addu'ar shi, ka ce wane ina da bukata abun Allah a sanya ni cikin addu'a, ka ce wane imin addu'a ina da bukata abun Allah, ina da bukatar kaza, to a tabbatar da cewa salihin bawa ne sharadi na farko. Kuma sharadi na biyu ya zaman tura yayye ba matacce ba, saboda matacce ba a tawassuli da addu'ar shi, ya riga ya sadu zuwa abinda ya gabatar ma kansa. Na uku ya zamanto kenan halartacce, ba wanda yake fakikke ba. Yanzu misali baka na nace wane imin addu'a, ka san me mina na faɗa, baka san ba me na faɗa, kenan ya zamanto rayayye salihin bawa, rayayye kuma halartacce, ya zamanto kuma mai iko akan addu'ar, ya san ta hanyar da zai yi maka addu'a Allah ya karɓi addu'arka. Dalili akan wannan shine wato hadisi wanda yana cikin sahihain, wanda a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin khutba, sai wani ya shigo cikin masallaci ta kofa wadda take gab da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kofar da suke kiranta da babu Jibril, sai da yaje ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ya Rasulullah, ya ce roƙa mana Allah, ya ce shuka ta bushe, dabobi sun mutu, hanya duk ta datse, roƙa mana Allah ya shayar da mu. Maza Allah ya daga hannunsa ya ce Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina, ya Allah shayar da mu, ya Allah ka shayar da mu, ya Allah ka shayar da mu. A wata riwaya Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna, ya Allah ka agaza mana, ya Allah ka agaza mana, ya Allah ka cece mu. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya sauka daga kan minbari, girgiji ya haɗu a birnin Madina, kamar yadda Anas yake cewa tsakaninmu da wani dutse daga cikin duwatsun Madina shine Jabal Salah. Ya ce babu wani duhu-duhu, babu komai, birnin Madina a wurtsake yake. Ya ce sai muka ga kawai wani ɗan girgije ya taso kamar hayaƙi, sai ya zo tsakiya, sai ya haɗu, da ya haɗu kawai sai ya cida, sai ruwa ya kece a birnin Madina. Anas ya ce sai da aka yi kwana takwas, ya ce ba mu ga rana da idanmu ba, ruwa ake ba tsira ba tsawon kwana takwas, tun daga wannan Juma'a har izuwa Juma'a ta gaba. kaga in ka dauki wannan juma'a ta farko kenan juma'a asabar lahadi litinin talata laraba alhamis kuma wancan juma'a ta gaba kwana 8 aka yi ana ruwa a wannan yini na 8 yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin huduba hallun sai wani ya shigo ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ruka mana Allah ya yi mana wannan ruwa yace duk komai ya hallaka yace ya rasulullahi shuka ta hallaka komai ya hallaka ruka mana Allah ya tsira mana wannan ruwa Hausawa suke cewa mutum dan adam mai wuyar gane hali kenan a lokacin nan manzon Allah ya daga hannunsa sai yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ila al-akami wal jibali wal awdiyati wal dhirab yace ya Allah ka maida wannan ruwa gefe ku kar ka saukar da shi kanmu ya Allah ka maida wannan ruwa izuwa duwatsu da tsaunuka da faruruwa yace ya Allah ka maida wannan ruwa Anas yake cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga kan minbari gaba ɗayan birnin Madina wato ruwa ya wurtsake daidai da dugo ɗaya baya sauka amma duk gefen Madina kuma ruwa yake to wannan hadisi yana nuna mana shar'ancin yin tawassuli da addu'ar mutumin barai saboda zawwa yace ya rasulullahi roka mana Allah babu wani salihin bawa a wannan lokaci sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma sahabbai sukan yi tawassuli da addu'ar shi sukan ce ya rasulullahi roka mana Allah kamar yadda wata tazo ta ce ya rasulullahi falfadiya nake roka mun Allah ya yaye mun wannan bala'i da wannan musiba manzo Allah ya ce in kin so ki dau hakuri ki mutu da wannan ciwo ki dau hakuri amma sakamakon ki aljanna tace ya rasulullahi zan iya jurewa amma matsalar tace in na fadi in ciwon ya motsa al'aurata ta kan kwari tace ya rasulullahi roka mun Allah in ma ciwon ya motsa kada al'aurata ta kwari manzo Allah ya mata addu'a kaga anan da mitai tawassuli da addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka sahabbai sukan kawo ƴaƴan su wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi musu addu'a Allah ya sanya musu albarka kamar yadda ummu sulaim tace ya rasulullahi dana khadiminka Anas kar amanta shi ayi masa addu'a Manzo Allah ya daga hannu ya ce ya Allah ka tsawaita kwanukan rayuwar shi ya Allah ka yawaita masa yaya ya Allah ka yawaita arzikin shi ya Allah ka gafarta masa Manzo Allah ya masa addu'a huda a lokaci guda ya Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa Anas sai da ya haura akan shekara 100 ya Allah ka yawaita ƴaƴansa Anas dan Malik hadisi yana cikin Sahihul Bukhari yace ƴaƴan da na haifa da zazo na babu shika yace ƴaƴa 130 ya Allah ka yawaita dukiyar shi Anas sai da ya zamanto daga cikin sahabbai waɗanda suke masu tarin dukiya yace ta hudun kuma muna jira gafara ta Ubangiji subhanahu wataala dan haka wannan ita ce hanya ta uku na yin tawassuli kenan da addu'ar salihin bawa wanda yake managarci zamu iske insha Allah ta'ala bayani na tawassuli a cikin wannan littafi na tauhidi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da tsoron wato shirka tsoro game da fadawa cikin shirka wanda shirka shine laifi daya daya kamar yadda bayani ya gabata wanda babu wani laifi sama da shi wanda Allah yayi alƙawarin duk wanda ya mutu akan wannan laifi to Allah ba zai gafarta masa kuma makomar shi wuta kamar yadda yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da fadarsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar don haka muka wuce da aya ta farko wanda malam yazo da ita a karkashin baban wanda badadin Ubangiji subhanahu wataala annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon Ubangijinsa cewa ya kare shi shida ƴaƴansa wato game da fadawa cikin shirka wajlubini wa baniya an na'budal asna rabbi innahunna adlalna katiran minan nas yace ya Allah ni da ƴaƴana ka nisanta mu game da bautar gumaka yace domin bautar gumaka ta batar da dewa daga cikin mutane domin innahunna adlalna katiran minan nas gumaka sun batar da mafi yawa daga cikin mutane dewa daga cikin mutane to na annabi ibrahim alaihi salam ne yake addu'a duk da cewa bayani ya gabata shi mumini ba duk matsayin da yake baya ganin na hautu din lafiya annabin allah ne manzo ne daga cikin manzanni bal ma yana daga cikin ulul azmi minar rusul wanda malamai suke kiran shi imamul hunafa to shi da kanshi ne yake addu'a yake cewa wajnubni wa baniya anna abuda al-asnam ya allah ka nisanta ni ni da ƴaƴana game da fadawa cikin shirka dan haka rudi ne na shaytani ka ce a aini na fahimci tauhidi maganar shirka bata taso ba to ga annabi ibrahim alaihi salam addu'a yake wannan tauhidi da kare mu sane shi wannan sababi sai kai ta addu'a kai ta addu'a allah ya kare ka shine kuma yake ma da ƴaƴansa wato wannan addu'a to kamar yanda bayani ya gabata in aka ce shirka shine daidaita wani allah da allah a cikin abin da yake haƙƙi ne yake bantacce na ubangiji subhanahu wataala kenan daukan wani abu mai sunan ibada a sarrafa ga wani allah wannan shine shirka in mutum yana cikin kaidi na rayuwa ya kyautata tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wataala to allah zai karbi tubansa ya gafarta masa laifinsa an gane ku boka mushriki yau in yace ya tuba dan gobe to Allah zai karbi tubansa in ya cika sharuɗa na tuba kuma duk wannan shirka da ya baya Allah zai yafe masa kullil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salat ce da waɗanda suka kafirce mun in har sun daina kafirci to duk abin da ya gabata ubangiji ta'ala yace za a gafarta musu amma duk wanda ya sake mutuwa ta cin masa yana kan shirka to wannan Allah ba zai gafarta masa kuma makomar shi ita ce wuta zamu tashi babu yana gaba lai kare qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu du'a'i ila shahadati an la ilaha illa Allah wa qawli Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحد الله فانهم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقتب الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يؤطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يؤطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fi fa wallahi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humrin na'am qawluhu yadukun ay yaqulun malam Allah yaji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kira zuwa shaidawa da tabbatarwa bisa cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face ubangijin da ya halicci halittu gaba daya. Wannan babi da malam yayi zuwa da shi a nan wato yana daga cikin yanda ke nuna tsantsar fikihu ta wannan malami da yanda yake da kyawun jira wato babuka game da wannan littafi. Wanda farko dai kamar yanda bayani ya gabata malam yayi babi wanda ke nuna mana hakikanin tauhidi. In aka ce tauhidi shine kadaita Allah a cikin ibada, sanin tauhidi shine sanin yanda zaka kadaita ubangijinka a cikin ibada, shine yazo mana da ayoyi a karkashin baban da yace yake cewa kitabut tauhid sai yace wa qaulullahi ta'ala wa ma khalaqatu al-jinna wal-insa illa liya'budu da kuma wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu al-taghut da fa dasa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'a al-aya da wa a'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a da wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya. Waɗannan ayoyi da malam ya zo da su suna nuna mana sanin tauhidi hakikaninsa shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Bayan wannan babi sai malam ya yi babin da ke nuna mana fadala ta tauhidi, domin ya kamata a ce in mutum ya san abu to ya san menene amfanin shi, menene fadalarsa. Da ya yi babi wanda ke nuna fadala ta tauhidi a nan ya zo mana da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun. Wanda duk wani aminci da kwanciyar hankali da nutsuwa na ga waɗanda suka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta duniya da makoma lahira. Idan kana so ka ga furgicacce wanda yake mai tashin hankali wanda baya da kwanciyar hankali dine da nisa kara zarra, sai wanda ya jahilci tauhidi, wanda da zaran ya ga inuwar shi ma sai ya zabura sai ya ce ai wani abu ne aka turo masa, in rashin lafiya ta same shi sai ya ringa hangen wani da abin da yayi kama da haka. Sannan bayan wannan babi da malam yayi sai ya yi babin da ke bayani game da cewa duk wanda ya hakikance tauhidi to sakamakon shi shine shiga aljanna. Duk wanda ya hakikance tauhidi sakamakon shi ita ce aljanna ba tare da an lissafa aikinsa. Kenan in ka san abu ka san amfanin shi to sai ka yi kokari yaya za a yi ka hakikance shi. To bayan wannan babi da malam yayi na cewa duk wanda ya hakikance tauhidi sakamakonsa aljanna ba tare da hisabi ba, sai malam ya biyo da babi na hudu shine abin da yake shi yanci tauhidi. Kenan in ka san abu ka san amfanin shi ka san yanda zaka hakikance shi to kai kokari ka san abin da yake shi yanci shi kar ya bata maka shi. An gane ko? Ka san kenan kar yanzu misali ai zaka mutum zai iya sarrafa abinci, in ka sarrafa abinci to sai ka san da cewa akwai abinda abincin nan baya so wanda yake shi yance shi wanda in ya hadu da shi zai lalata shi. Akwai abincin da baya son sanyi, akwai abincin da baya son gumi. Yanzu abincin da baya son gumi a ina ake ajiye shi? A wurin sanyi ake ajiye shi dan kada gumi ya lalata shi. Abincin da baya son sanyi dole sai wurin gumi za a ajiye shi domin sanyi zai lalata shi. Kenan dan haka in ka san tauhidi sai ka san menene yake shinci tauhidi, abinda zai iya lalata wannan tauhidi ita ce shirka. Dan haka wannan babi ya gabata. To dan haka anan malam sai yayi babi na biyar wanda shi yana nuna mana shi mumini kamar yanda Allah ya dabi an tarda shi ba dan tsafo bane samu ka gidangi. In ya samu alkhairi to fama yake wannan alkhairi ya hada sauran jama'a. dan a ce ka san tauhidi ka takaita sanin tauhidi akan ka ba tare da ka sanar da jama'a wannan kasancewar akwai tawaya kenan in ka san tauhidi to sai ka ringa kokarin yaya za a yi ka sanar da mutane to shine anan wato malam yayi wannan babu babu du'a'i ila shahadati alla ilaha illallah baban da ke bayani izuwa wato game da kira izuwa shaidawa babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah dan haka imanin mu'mini baya cika sai ya ringa kira izuwa ga tauhidi wannan kuma shine yake nuna gaskiyar tauhidinka saboda duk mutumin da yayi hakikance abu kasa na abu ka kudirce gaskiyar abun a zuciyarka to zaka ringa kiran wani izuwa karbar wannan gaskiya domin ka yarda cewa wannan abu gaskiya ne duk abun da baka yarda da shi ba a zuciyarka ba yanda za a yi ka kirayi wani kenan wannan alama ce wadda take nuna cewa tauhidi ya samu gun zama a cikin zuciyarka to shine an malam sai zo da fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratu yusuf ubangiji ta'ala yace kul ce da su hadhihi sabili an gane ko wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko kuma kul ka ce da su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani mabiyinka hadhihi wannan abinda nazo da shi na ibada da kira zuwa kadai ta Allah a cikin ibada sabili ita ce hanya ta banda da wata hanya in ba ita ba ad'u ila Allah halina ina kira ne zuwa kadai ta Allah a cikin ibada ala basiratin ana ni wato game da wannan kira da nake ala basiratin ina kan basira ina kan ilimi waman ittaba'ani wanda ya bi ni shi ma yana kan wannan basira shine ilimi ma'ana kiran da muke a muna kira ne akan basira ba haka bane ba kawai a jahilci ana waman ittaba'ani sai ce wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kamar da duk abin da bai dace da shi ba abin da ake jingina masa wama ana minal mushrikina kuma ni bana tare da mushrikai ni da su mun yi hannun riga mun raba hanya shine yace kul ce da su hadhihi wannan abin da nazo da shi na ibada na shari'a kenan wannan abin da nazo da shi na ibada da kira zuwa kadai ta Allah a cikin ibada sabili ita ce hanya ta wannan umarni ne ubangiji ta'ala yake ma manzansa da duk wani mabiyinsa har zuwa kiyama ya fito ya bayyana tafarkin shi a musulunci ba maganar rufa-rufa ka ringa kuwaye-kuwayen aqidar ka wannan bai ma taso ba ba maganar tukuya wannan tukuya wannan ta waɗanda ba su fahimci inda aka sa gaba ne sai ka ga suna koyi iya abin da suka koyi na addininsu sai ka shekara 20 da mutum amma ba za ka iya gane menene aqidar shi ba kamar yadda su yan shi'a suke cewa wato duk wanda baya tukuya to wannan bai yadda ake aladina da malla taqiyata lahu ladina da sai ku shekara da mutum amma ku shekaru amma ba za ka iya ganewa ba zai iya hutuwa ya bayyana maka ba yana koyi to shi musulunci ba maganar rufa-rufa abinda ka yarda da shi ka amince da shi ka tabbatar da cewa gaskiya ne ka kudirce shi a zuciyarka to ba maganar koyi ba maganar karantawa ka fito ka bayyana shi ne anan yace kulce da su hadhihi wannan abin da nazo da shi na kira zuwa kadai ta Allah a cikin ibada sabili ita ce hanya ta ba ni da wata hanya in banda ita ad'u ila Allah kuma halina ni ina kira ba dare ba rana ila Allah zuwa kadai ta Allah a cikin ibada shine aiki na da na sagaba ad'u ila Allah ina kira wato zuwa kadai ta Allah a cikin ibada sannan ala basiratin ana kenan idan ka dauki ana wato a matsayin kenan mubtada ne labarin da kenan shine ala basiratin kenan ala basiratin sai ya zamanto khabar ne na mubtada wanda yake muqaddam ana sai ya zamanto mubtada ne wanda yake muakkar kenan ala basiratin kenan ana ala basiratin ni wato akan basira akan ilimi nake kira na ko kuma ya zamanto ana kenan ta'kidi ne na damir wanda yake mustatir na fadar sa da yace adu kenan adu ana kenan wa man ittaba'ani aidan yadu kenan ala basirati shine yace ala basiratin ana kenan ni ina kan ilimi game da kiran da nake wa man ittaba'ani haka duk wanda ya bi ni in dai tafarki na yake bi to shi ma akan basira yake kira sai yace wa subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji game da duk abin da bai dace da shi ba wa ma ana minal mushrikin wato ni ba na tare da mushrikai dan haka wannan yana nuna mana cewa kira zuwa ga addinin Allah abu ne wanda ya zama wajibi akan dukkan mu'mini gwargwadon iya abin da ya sani ya fahimta na addini to ya zama wajibi akan shi kirai jama'a dan haka shi mu'mini idan ya samu alkhairi to baya san wannan alkhairi ya takaita akan shi shi kadai fama yake wannan alkhairi da ya samu ya hada jama'a dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya musu wannan babbar ni'ima ya tsamo su daga cikin kwazazzabe na halaka wanda da suna bautar gumaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Yesu zuwa kadai ta Allah a cikin ibada suka karba wannan kira to da yawa daga cikin su sun watsu cikin duniya domin karantar da jama'a wannan alkhairi da suka samu domin su yada shi ko ina kamar yadda zamu iske ta kanas manzon Allah yakan ware wasu daga cikin sahabbansa ya tura su domin karantar da jama'a su sanar da su tauhidi dan haka kira da zuwa ga addinin Allah abu ne wanda ya zama wajibi dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin su hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana haka fadar sa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun min anan ba ta bidiriya bace bali bayanin jins wani wanta kun minkum ummatu an gane ko ku mu'minai kenan daga cikin ku kenan jama'a su tashi su ringa kira zuwa ga wato shine aiki na alkhairi shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada dan haka anan ana nuna mana kenan duk wanda ya fahimci tauhidi to ya zama wajibi akan shi ringa kokarin kiran jama'a ya kadaiwa ya karantar da su kadai da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada kamar yadda suratul asr ita ta kunshi haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala wal asr innal insana lafi khusr sai yace illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ubangiji ta'ala yace wal asr ina rantsuwa da zamani Ubangiji ta'ala baya rantsuwa da wani abu sai domin ya nuna ma bayinsa muhimmancin wannan abu kuma shi yake da damar ya rantsi da wata halitta daga cikin halittunsa amma mu bayin shi baya halitta mu rantsi da wani in ba ubangijin da ya halicce mu shine yace wala asr ina rantsuwa da zamani sai yace innal insana lalle shi jinsi na mutum lafi khusr yana cikin tabewa game da kai kawansa sai yace illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani da ubangijin su suka gaskata manzannin sa wa amilus salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai wa tawasau bil haqqi suka ma junan su wasiya game da riko da gaskiya wa tawasau bis sabri kuma suka ma junan su wasiya game da daukan hakuri akan kira zuwa gaskiya shine kamar yadda ya gabata a cikin darasin mu na al-usulus salata wato wannan sura ta kunshi abubuwa guda huɗu abu na farko shine ilimi abu na biyu shine aiki abu na uku shine addu'a wato ilahi kira zuwa ga wato wannan kenan abinda mutum yayi sani na ilimi abu na huɗu kuma mutum ya dauka kuri game da matsalolin da yake haduwa akan haka kaga farko sai ka ilimi me yasa saboda imani baya inganta sai da ilimi da yace illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani kenan imani yaya za a yi imanin bawa ya inganta dole sai da ilimi da haka yace illal ladina amanu kenan anan mun fitar da al-ilm kamar yadda malamai suka yi bayani sai yace wa amilus salihati bayan kai ilimi menene amfani ilimi aiki da shi dan haka malami baya karba sunan malami sai in yana aiki da ilimin sa kenan bayan ilimi sai aiki to bayan aiki sai kiran jama'a zuwa wato wannan abin da kai yarda da shi kenan kake aikatawa. Dan haka sai ya ce wata wasau bil haqqi, suka ma junan su wasiya da gaskiya, kenan suke kiran jama'a suke fadaitar da su. Sannan abu na hudu sai ya ce wata wasau bil sirri, suka ma junan su wasiya game da daukan hakuri, domin duk wanda ya dauki wannan aiki kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada ya san da cewa ya dauki babban aiki, domin aiki ne na manzanni, akwai matsaloli da zai hadu da shi, in ma a karan kanshi ko abin da ya shafi dukiyar shi ko abin da ya shafi iyalinsa da duk abin da ya kama da haka. Dan haka annabawan Allah an zazzage su, an cutar da su, an azabtar da su, babu bala'in da basu hadu da shi ba akan kira zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Dan haka shine anan malam ya zo da wannan aya wanda yana nuna mana kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala tafarki ne na manzannin Allah, kira zuwa ga tauhidi. Dan haka yace kul hadhihi sabili, ce da su wannan abin da na zo da shi na wannan shari'a da Ubangiji na ya aiko ni da ita, ibada da kira zuwa kadaita shi a cikin ibada, sabili ita ce hanya ta, ba ni da wata hanya in ban da ita. Ad'u ila Allah, halina ina kira ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, ma'ana zuwa kadaita shi a cikin ibada, cewa a kadaita shi a cikin ibada abu da dokokinsa. Ala basiratin ana, kuma ni kiran da nake wato akan ilimi nake, saboda shi kira zuwa ga addinin Allah wannan yana da sharadi, sharadinsa dole sai da ilimi, dole sai da ilimi. Ilimi da ake nihi anan ba abin da ya shafi, ba abin da ya takaita ba akan a sanin arwalla da sallah da sauransu, akwai kuriya akan haka. Idan ka sani hukunce-hukuncen shari'a, ka sani hukunce-hukuncen arwalla da sallah da azumi da sauransu, to ya kamata shi wanda zaka kiraya zuwa ga addinin Allah ka san menene halin shi, ka san ta halin yanda zaka kiraye shi, saboda mutane halayensu sun bambanta. Akwai mutumin da kaushin hali baya masa, dole sai ka tausasa halishi, dole sai ka bi shi da lalima, wani ko lalima ba ta masa sai an kausasa halishi. Akwai wanda shi dan abu kadan ne zaka yi masa, kawai zai amsa kiran da kai. Akwai wanda shi kuma dan abu kadan ne zaka dauka ka bashi, wannan shine zai sa ya karba abin da kake faɗa masa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ya hore su da kaushin hali, wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore su da tausasawa, wasu da kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yako su. Wasu an tsananta, wasu an tausasa, wasu da kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yako su. Dan haka anan yana daga cikin basira din ilimi, ya zamanto shi wanda zaka kiraya ya zamanto kasan kana da wato ilimi game da halin kiran, yaya za a yi, ta wace hanya zan bi domin wani ya isar masa da wani. Wani shi abin da yake so kawai a tara masa kasa san girma yake, kamar yadda Abu Sufyan Allah ya kara masa yadda, yana daga cikin abin da ya kwadaitar da shi ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka da yaki. Manzon Allah ya yi sanarwa ya ce duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya mutu, kar ku taba shi. To kaga shi yana ganin shugaba ne, wannan abin da aka ce duk wanda ya shiga gidan shi ya amuntu, wannan sai ya kwadaitar da shi zuwa imani da Allah da manzanshi. Kenan dan haka da yace ala basiratin, bayan ka sani hukunce-hukunce na shari'a, to ka sai kai kokarin sanin halayen jama'a, ta yaya zaka bi, ta yaya wato zaka yako jama'a yanda zaka kiraye su zuwa ga addinin Allah. Sannan kuma yana daga cikin ilimin wato shine ka san salo ta hanyar da zaka yi, dan shi kanshi akwai lokacin da in ka gabatar ma mutum zai iya amsa, akwai lokacin da in ka gabatar masa ba zai iya amsa ba. Dan haka sai ka san ta wace hanya zaka bi, bayan ka sani halin mutum, sannan kuma sai ka sani ta wace hanya zaka bi domin ka kiraye shi zuwa ga addini. To wannan duka yana daga cikin kenan karkashin ala basiratin, saboda shi kira zuwa ga addinin Allah abu ne wanda yana da ladubba da hanyoyi waɗanda ake bi. Don haka malamai suka wallafa littattafai akan da'awa, wanda sai ka san salon da zaka bi, kowane mutum ga irin ta hanyar da zaka bi. misali yanzu wanda yake da wani bulbudin ilimi da wanda yake jahili kiransu zuwa ga addinin Allah ya zama daya ba dai bane shi wanda yake da wani bulbudin ilimi zaka iya gabatar mishi da abu sai ya zo maka da wata shubha to ya za ai ka tunkuɗe wannan shubha sai ka san ta hanyar da zaka yi wanda bai san abu ba wani bin ta hanya a hankance zaka iya ba mutum misali shikenan sai ya karba a hankance bakin gurgudan hankali to shine anan yace ala basirati wannan basira kenan ita ce ake kira da hikima kamar yadda can ubangiji ta'ala yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana sannan kuma wannan yana nuna mana kira zuwa ga addinin Allah ibada ce dole mutum ya tsarkake niyya kai dai kai dan Allah kana kiran jama'a zuwa kadai ta Allah a cikin ibada abu dokokin sa kar ya zamanto hamminka shine wani al'amari wanda yake na duniya na cewa jama'a su girmama ka a tilama kasa ko kuma samun wani abu wanda yake na amfanin duniya domin haka malamai suka ce kira zuwa ga masu kira wato sun kasu kashi biyu akwai mai kira zuwa ga Allah akwai mai kira zuwa ga wani Allah shi mai kira zuwa ga Allah shine wanda yake tsarkake niyya shi kawai yana neman sakamako gun ubangiji subhanahu wata'ala shi famar da yake jama'a su fahimci inda aka sa gaba wannan yakan samu damuwa in har jama'a ba su bi wannan dokoki na ubangiji a matsayin cewa ya bayyana musu gaskiya ba su karba ba amma ba dan shi ya faɗa ba aka ke jin faɗar shi a shi wannan in ya ga wani yana kira zuwa ga addinin Allah jama'a suna fahimta to jin daɗi yake kamar shi ne yake kira shi tunda famar shi dama abin da yake fama shi ne jama'a su fahimci inda aka sa gaba amma shi mai kira zuwa ga kanshi shi so yake a ce kawai shi ne ya faɗa jama'a su karɓa amma kowa zai faɗa in dai gaskiya ce in dai ba shi bai faɗa a karɓa to wannan shi kawai bai yarda ba to dan haka kasancewar anan dole ya zamanto mutum ya tsarkake niyya akan wannan da'awa da yake sannan daga cikin masu kira zuwa ga wani Allah akwai wanda suke kira su kawai zuwa ga shuwagabanni wanda su fama da suke kawai su yi abin da za su gamsar da shuwagabanni wanda sai ya lankwaso wata aya ta Al-Qur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wata fassara ta daban domin ya dace ma ra'ayin abin da shuwagabanni suke so to wannan ba a kiransu malaman Allah abinda ake kiransu ulama'ud dawla domin malamai sun kasa malamai kashi biyu akwai ulama'ul milla akwai ulama'ul dawla su ulama'ul milla malaman addini malaman Allah su ne waɗanda suke kira su famar da suke abu Allah subhanahu wa ta'ala abu gaskiya su famar da suke su kuma ulama'ul dawla famar da suke su kiran da suke yi a yi abin da ya dace ma ra'ayin shugabanni da abin da suke so su ne ake kira ulama'ul dawla kenan kaga su ulama'ud dawla shin suna kira ne zuwa ga Allah ba sa kira zuwa ga Allah saboda su famar da suke bi ayi abin da kawai zai yi daidai da ra'ayin shugabanni to dan haka anan kenan ya zamanto ko da su shugabanni za su bata rai su damu to gaskiya dole sai an fito an bayyana da ita dole ne a fito a bayyana da gaskiya a faɗi cewa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya shir'anta ma bayan sa shine yace ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah sai yace wa ma ana minal mushriki kenan wannan yana nuna mana ita da'awa dole sai da ilimi saboda shi jahili barnar shi ta bi gyaran shi yawa kafin ya samu gyara daya to an samu barna sama da dai dan haka dole sai da ilimi kenan duk wanda zai kira zuwa ga addinin Allah farkon abinda zai tanada to ya kamata ya zamanto yana da ilimi shine babban makamin sa dan haka kenan a tsaya a yi karatu ba yawon da'awa ba a tsaya a harko a yi karatu in mutum ya fahimci abin da ya fahimta to bakin gurgudu insha Allah ko mutum sai ya ringa kokarin fahimtar da jama'a sannan malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman lokacin da ya aika mu'adh dan jabal wato zuwa birnin Yaman birni ne, ƙasa ce, birni ne wanda yake da wannan suna tun a wancan lokaci, kuma har yau sunan bai canza ba, yana nan kenan a Yaman kenshi. Yace yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'az wato Ibn Jabal zuwa birnin Yaman, ala da ku manzon Allah sun shi kuma wannan aika da manzon Allah ya masa ya aika shi ne a shekara ta 10 game da hijirarsa. Manzon Allah ya aika shi zuwa Yaman. Yaman gari ne, kasa ce wadda take mai fadi, akwai capital ɗinta ita ce Sana'a, har yau sunan wannan capital ɗin Sana'a. To manzon Allah ya aika Mu'az zuwa birnin Sana'a da abin da yake yankin ta, kuma ya aika Abu Musa al-Ash'ari zuwa birnin da ake ce masa Adin, shi ma birni ne daga cikin biranen Yaman, shi ma da abin da yake gefen ta na ƙauyuka, duka a shekara ta 10 da hijira, a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, a wannan shekara ya aika su da kanas a matsayin su je su karantar da jama'a, kuma sune alƙalai, sune masu ba da fatawa. Kafin ya tafi, kafin su tafi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu umarnin cewa su yi kokari su haɗa kan jama'a, kada su raba kan jama'a, kuma su sauƙaƙa ma jama'a, kada su tsananta musu, kuma su ringa ba mutane albishir, kada su kore mutane, su sanya mutane su kyamaci addini, sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan wasiya. Shi ne manzon Allah sai ya ce masa innaka ta'ati qauman ahla kitabin, a wata nuska ko kuma innaka ta'ati qauman min ahlil kitabi. Manzon Allah ya ce masa lalle kai Mu'az za ka je ka samu wasu jama'a daga cikin mazawwa littafi, ko kuma za ka je ka samu wasu jama'a mazawwa littafi. Idan aka ce ahlul kitabu, laƙabi ne wanda ya taƙaita akan Yahudawa da ƴan musham, Yahudawa da Nasarawa, domin littafin da ake nihi a nan shi ne wato At-Taura da Injila. Ita At-Taura Allah ya saukar da ita ga annabi Musa, kamar yadda Al-Injil Allah ya saukar da ita ga annabi Isa. Su Yahudawa wato suna da awar mabiyan annabi Musa, kamar yadda su Nasarawa suke da awar cewa su mabiyan annabi Isa. Don haka kenan laƙabin Ahlul Kitab ya taƙaita ga Yahudawa da Nasarawa. Shine yace innaka ta'ati qauman ahla kitabi, lalle zaka je ka samu wasu mutane waɗanda suke mazawwa littafi, wanda galibin mazauna Yaman a wannan lokaci galibin su Yahudawa ne da ƴan musham, tare da cewa akwai mushrikai masu bautar gumaka, amma mafi yawan su Yahudawa ne da ƴan musham, wanda su ma mushrikai ne. Shine yace zaka je ka samu wato mazawwa littafi, zaka samu wasu jama'a mazawwa littafi. A nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ni kenan mutanen da zai je ya samu, to ya kamata a ce ya san halin su. Mutane ne kenan waɗanda suna da bulbuɗin ilimi, wanda zaka iya zo musu da wani abu, su zo maka da wata shubha, kenan ka san yanda ta hanyar da zaka fito musu, ba jahilai bane ba. Idan kaga wannan yana nuna mana bai kira zuwa ga addinin Allah a farko, ya kamata ya fahimci halin wanda zai kiraya. Shin mutumin nan da zan je in tattauna da shi jahili ne ko kuma yana da wani bulbuɗin ilimi? Shi ne sai ya ce falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah. Manzon Allah ya ce masa farkon abinda zaka kiraye su zuwa gare shi, wato ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, shi ne farkon abinda za ka kiraye su. Shi ne ya ce falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi, farkon abinda za ka kiraye su zuwa gare shi shahadatu an la ilaha illallah. Kenan shahada a nan ismu kana na khabaru kana ce, awwal kenan shi ne ismu kana, shahada sai ya zamanto khabar ɗinta, ko kuma ka ce falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, sai ka ce shahadatu an la ilaha illallah, kenan shahada sai ya zamanto ismu kana ne muakkar, kenan awwala sai ya zamanto khabaru kana ne muqaddar, kenan kalimatu shahada ta zamanto ita ce farkon abin da zaka kiraye su. Kaga wannan yana nuna mana albadu bil ahammi fal aham, kamar yadda zamu iske a cikin masail. In zaka yi abu, abubuwa sun tunkaro da dama, to sai ka tsaya ka diba wanne ne yafi muhimmanci a ciki, abin da yafi muhimmanci da shi ake farawa. Wannan yana nuna mana farkon abin da ake kiran mutane shine tauhidi. Tauhidi shine farkon abin da ya zama wajibi a karantar da jama'a, saboda shi tauhidi matsayin fondasiyon yake. Sai in ya samu zama, sannan duk abin da aka gina zai zauna. Sallah da azumi da zakka da hajji da sadar da zumunta da da'a ga mahaifa da sauran dukkan wasu ayyuka na ibada ba sa samun gun zama sai tauhidi ya zauna, domin tauhidi shine matsayin fondasiyon. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana, yace buniyal islamu ala khamsi, an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Farko sai yace shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Fondasiyon na farko wanda aka gina tauhidi, aka gina musulunci akan shi shine kalimatu shahada, sannan sallah ta biyu bayan, sannan zakka, sannan azumi, sannan hajji. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ne, manzo ne, farkon abin da yake kiran jama'a sune su ce la ilaha illallah. Sai da aka shekara 10 manzon Allah yana kira zuwa tauhidi, iya abin da ake bukata da jama'a su furta kalima ta la ilaha illallah, kadai abin da ake bukata su faɗi la ilaha illallah, su kudurce ma'anar ta a zuciya. Bayan ya shekara 10 yana kira zuwa tauhidi, sannan aka turo sako na musamman, Jibrilu alaihi salam ya tafi da shi saman bakwai, aka fardanta mana sallah lokaci biyar, azumi da zakka. Sai bayan an koma Madina a shekara ta biyu aka fardanta su, ita hajji sai a shekara ta 9 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fardanta ta. Kaga duk shekaru 10 na farko kawai tauhidi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kiran jama'a zuwa gare shi. To wannan yana nuna mana me ya kira zuwa ga addinin Allah. Farkon abin da ya zama wajibi malamai su karantar da jama'a, su karantar da su tauhidi. Dan haka duk wata hayaniya da ake samu tsakanin jama'a, wallahi rashin aqida ce ingantatta. In dai aqida ta inganta akan aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alqur'ani da sunna, to zaka samu jama'a kansu a haɗe yake. Koda ka samu wata jayayya tsakankanin su, to ba bangaren abin da ya shafi addini, a bangaren abin da ya shafi wani al'amari na duniya. Yanzu ka dauki dukkan ahlus sunna waɗanda suke da duniya, duk inda ka je zaka same su uwa ɗaya uba ɗaya suke, ba su da wani jayayya a bangaren abin da ya shafi wannan. Amma in ka samu wata hayaniya ma, to ba bangaren wannan bane, zaka samu kawai bangaren wani al'amari ne na rayuwa. Amma ba su da bambanci wajen aqida, domin alqur'ani da sunna ne, ba su da bambanci bangaren ibada, ba su da bambanci a bangaren komai. To dan haka shi tauhidi shine farkon abin da ake kiran jama'a. Dan haka in ka koma akdari, me yake cewa awwalu ma yajibu 'alal mukallaf, yace tashihu imani, farkon abin da yake zama wajibi akan baligi yace tashihu imani, kyautata imaninsa. Menene kyautata imani? Shine neman ilimi na tauhidi, shine ka sani kalima ta la ilaha illallah, ka sani abin da ta kunsa, ka san menene haƙuƙuwa na ubangijinka subhanahu wataala, ka san menene yake shirce su. Dan haka anan shine manzon Allah yace farkon abin da zaka kiraye su zuwa gare shi shine shahadata an la ilaha illallah, shaidawa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah, da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na ubangiji subhanahu wataala da ya aiko shi zuwa ga dukkan duniya har zuwa kiyama. Wa fi riwayatin, a wata riwaya sai ya ce ila an yuwahhidullah, kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Kadaita Allah shine tauhidi, kadaita shi a cikin ibada. Kaga kenan, wannan yana nuna mana tauhidi shine farkon abin da ake karantar da jama'a. Sai ya ce fa inhum aba'u kadizalik, in har sun maka da'a, sun karbi wannan kalimatu shahada, sun fada, sun kudurci ma'anarta a zuciya, to fa alimhum, ka sanar da su annallaha aftaraba alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, ka tabbatar musu cewa ubangijin su ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare. Sallah lokaci biyar a tsawon yini da dare, ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu. Amma sai in sun karbi wannan kalimatu shahada, yanzu wanda kace yace la ilaha illallah idan yake fada ka masa ma maganar sallah kenan farko kalmar shahada za a nema in mutun ya karba sannan abu na biyu abin da yafi muhimmanci bayan kalimatu shahada ita ce sallah shine yace fa inhum aqa'u kalizalik in har sun maka da'a sun karbi wannan kalimatu shahada ka sanar da su Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare sai yace fa inhum aqa'u kalizalik in har sun maka da'a sun karbi wannan sallah biyar a tsawon yini da dare fa a'limhum ka sanar da su annallaha aftarada alaihim sadaqa Allah ya farlanta musu sadaka ita ce zakka an ambace ta da sadaka domin tana nuna gaskiyar mai fitar da ita dan ba kowa yake fitar da zakka sai wanda yake mai gaskiyar imani raba bawa da dukiya abu ne mai wahala shine yace annallaha aftarada alaihim sadaqa Allah ya farlanta musu zakka a cikin dukiyarsu to khazu min aghniyaihim wannan zakka za a karbe ta daga gummawadatansu فتردوا على فقرائهم امير da ita ga talakawansu wanda wannan yana nuna mana ba kowa yake fitar zakka sai mawadaci bayani zai zo menene wadatar sannan kuma ba kowa ake ba zakka sai wanda yake talaka bayani zai zo menene wane ne talaka sai yace fa in kuma aqa'u kalizalik in har sun maka da'a sun yarda da wannan zakka to fa iyyaka wa qara'ima amwalihim ka kiyayi karbar wato zababan dukiyoyin su kai wanda zaka karbi zakka wanda shugaba ya wakilta kaka karbo zakka ta mutane karka zo wajen masu dabobi ka ce a irin manya manya wadanda suke uwa uwar garke ita zaka dauka zaka karba a matsayin zakka shine yace ka kiyaye zababan dukiyoyin su kenan karka zalunce su ka ce a sai wadanda suke zababa daga cikin wannan sune zaka ware a kuru a ce sune na zakka yace wattaki da a wata da maguru ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab domin al'amarin addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala kai tsaye yana addu'a Allah yana karbar addu'a shi sai dai a hijirar lokaci domin komai Allah ya kayyade masa lokaci da kudi ajalin kitab lokaci ya tafi nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk